Daga nan birnin Washington DC, sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 60, 25 da kuma 19. A birnin Yamai dake Jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa kan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani sarauniya Fara'a FM Nomad da Lol FM da kuma Niyar dake birnin Kwanni. Za ku iya sauraron mu ta Alpha Radio dake Kumasi na kasar Ghana. Baya ga haka, muna nan ko da yaushe a shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci da fatan an wani lafiya. Yau Asabar 4 ga watan Janairun shekarar 2020. Amina Buhari Auna ce tare da Sarfila Hashim Gumal da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa gwamnatin jihar Kaduna tana gudanar da binciken fashewar wata tukunyar iskar gas da ta yi sanadiyar rasa rayuka. Za mu kuma kawo muku shirin jawabai daga dattawa da Ibrahim ga Almasi Garba ke shiryawa. Amma kafin nan ku gyara zama domin jin yadda duniyar ta yi ni.
Jama'a barkanku da wannan dare ga cikakkun labaran duniya. Kasar Chadi ta kawo ƙarshen aikin sojojinta na yaƙi da ƙungiyar Boko Haram a Najeriya da ya kwashe watanni kuma ta janye sojojinta 1,200 da kan iyakokin ƙasar. A yau Asabar mai magana da yawun sojojin ƙasar ya faɗa wa kamfanin dillancin labaru na AFP. Sojojinmu ne da suka je domin taimakawa Najeriya watanni da suka gabata suke dawowa gida sun kammala aikinsu. Kanal Azim Bernardo ya faɗa wa AFP ya ci gaba da cewa yanzu haka babu sauran sojojinmu da suka rige a Najeriya. Amma duk da haka babban hafsoshin sojin Chadi, General Tahir Elda Tahiru, ya ce idan kasashen da ke yankin waɗanda suka taimaka wa dakarun haɗin gwiwa suna cikin wata yarjejeniya, to da alaman za a iya aikawa da ƙarin sojoji. Ƙungiyar Boko Haram da ta fara ta'addanci a Najeriya sama da shekaru 10 da suka gabata, inda ta yi sanadin mutuwar mutane aƙalla 35,000. Tashin hankalin kuma ya yaɗu zuwa ƙasashen makwabta da suka haɗa da Chadi da Nijar da kuma Kamaru. Dubban mutane ne suka hau kan tituna a birnin Bagadaza yau Asabar domin nuna juyayi kan mutuwar babban kwamandan sojojin Iran da shugabannin sojojin Iraki waɗanda suka rasa rayukansu a harin sama da Amurka ta kai, wanda ya haddasa zaman ɗarɗar a yankin gabas ta tsakiya mai fama da tashin hankali. Prime Minister Iraki Abdul Mahdi ya shiga jerin masu juyayin lokacin da ake tafiya kai gawarwakin. Yawancin wato masu macin suna tafiya suna faɗin cewa mutuwa ga Amurka, da Amurka babbar shedani ya ce. Haka kuma akwai mutane da yawa daga cikin masu makokin suna sanye da baƙaƙen kayan da sojojin da ke biyayya ga General Qasem Soleimani, shugaban rundunar juyin juyi halin Iran. Bayan da aka ɗauki gawarsa yau Asabar daga lardin Khuzestan na Iran, za a ɗauki gawar Suleiman gobe Lahadi idan Allah ya kai mu zuwa babban birnin Mashhad mai matuƙar daraja ga 'yan Shi'a, kafin a ɗauki gawar zuwa birnin Tehran inda za a binne shi ranar Talata a garin haihuwarsa na Karman. To labarin duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yau Asabar kasar Kenya ta ce ta fara feshin maganin kwari a kananan hukumomi 3 da ke arewacin kasar domin tunkarar mamaye fari da yanzu haka suka fara illa ga kayan amfanin gona a makwabtan kasashen Somalia da Habasha. A wata sanarwa da aka fitar, gwamnatin kasar ta ce gungun fari sun fara tsallakowa daga kasar Kenya tun ranar 28 ga watan Disamba zuwa kananan hukumomi 3 da suka hada da Wajir da Marsabit da kuma Mandera. Yanzu haka fari sun lalata kayan amfanin gona a gonakin da suka kai hekta 70,000 a Somalia da Habasha. Sun kuma haifar da barazanar samun ƙarancin abinci a ƙasashen. Wannan shine mamaya fari mafi muni da aka taba gani cikin shekaru 70, a cewar ƙungiyar abinci da aikin gona ta Majalisar Ɗinkin Duniya, wato FAO a takaice. Daga ƙarshe ƙasar China ta mai gurbin ofishin wato shugaban ofishin harkokin diplomasiya ta dake Hong Kong wanda shine babban mai mukamin siyasa dake zauna a yankin dake ƙarƙashin China. Biyo bayan kwashi sama da watanni 6 ana zanga-zangar kin jinin gwamnati wanda yawancin lokuta ke zama tashin hankali. Hukumar kula da ayyuka da tsare-tsaren ƙasa ta China ta kafe a shafinta na yanar gizo da yammacin yau Asabar tana cewa Wang Himin wanda yake rike da mukami tun shekarar 2017 amma ya gurbinsa da Lu Honan mai shekaru 65 wanda har zuwa watan Nuwamba shine babban jami'in a jam'iyya mai mulki a arewacin lardin Shanxi. Kamfanin dillancin labaru na Reuters ya fitar da rahoto tun watan Nuwamba kan cewa China na duba yiwuwar mai gurbin Wang kallon marin kasa shawo kan tashin hankalin da ke faruwa a Hong Kong da ofishin harkokin diplomasiya China ya kasa yi wanda shine mafi muni tun lokacin da Birtaniya ta mika yankin ga kasar China a shekarar 1997.
Hashim Gumel kenan ya karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Nigeria yau Asabar ne wata tukunyar iskar gas ta fashe a jihar Kaduna ta kuma haddasa asarar rayuka, lamarin da gwamnatin jihar ke cewa har yanzu tana gudanar da bincike akai, kamar yadda za ku ji a wannan rahoton na Isa Lawal Ikra.
Har ya zuwa cikin daren nan mahukunta sun ce ba su samu takamaiman alƙaliman waɗanda suka riga mu gidan gaskiya biyo bayan fashe wata tukunyar gas a gurin da ake siyar da tukunyar gas din ta barauniyar hanya ba. Da misalin karfe 1:30 zuwa karfe 2 na ranar wannan Asabar ne dai a yankin Sabon Tisha dake karamar hukumar Cikkun na jihar Kaduna aka samu abin da ya firgita al'umar jihar biyo bayan fashewar wasu tukunyar gas wanda wasu shaidun gani da ido suka ce wanda aka baiwa jiran aikin sai da gas din ne ya samu tuntube don bai saba ba. Sai dai kuma gwamnatin jihar Kaduna ta ce har yanzu bata tattara alƙaliman nan an suka riga mu gidan gaskiya da kuma abin da ya jawo wannan fashewar tukwanan gas ba. Malam Samuel Aruwan shine kwamishinan tsaro da harkokin cikin gida na jihar Kaduna.
Har yanzu da muke wannan magana muna nan muna bincike amma abinda muka gani shine kamar haka, tukunya ne na iskan gas a inda ake saida ita iskan gas din a nan ne abubuwan suka fashe hakan nan da suka fashe kuma ginin baki daya ta kama da wuta mutane kuma suka ji rauni bakin ciki kuma wasu suka rasa rayukansu. Kaji wannan shine abin da ya faru kuma muna nan muna aikin domin mu duba ginin da kuma sauran wurare ko za mu samu sauran mutane wanda suke makare a wannan ginin da kuma wasu da suka ji rauni.
Amma ko an gano adadin wanda suka rasu zuwa yanzu?
Yanzu dai da muke wannan maganar ba mu da adadi a hannu domin ba mu gama wannan aikin ba. Wanda suka ji rauni wanda muka samu garzaya da su zuwa asibiti.
Rahotannin kafafen sada zumunta suna cewa akwai wani farfeso.
Ni abin da muka sani dai lallai kan akwai mutane wanda suka rasa rayukansu. Ba mu da kullumi a yanzu inda za mu yi magana sai mun gama wannan aikin da muke yi.
Amma suna da rijista su wannan cibiya?
To, kamar da ka sani muna nan dai muna bincike kamar na gaya muku kuma in Allah ya yarda za a ci daga gare mu idan muka gama abin da muke yi. Amma dai abin bakin ciki shine gaskiya dai kam akwai mutane wanda suka rasa rayukansu, akwai wanda suka ji rauni, kuma iyalan da suka rasa ƴan uwansu muna masu jaji abin bai mana daɗi ba.
Shi ma dai kansilan da ke wakiltar al'umar yankin Sabon Tashan da waɗannan tukwane suka fashe, Mr. Ganaka James Kogi, ya yi wa muryar Amurka ƙarin haske game da yadda wannan abu ya faru.
Wasu ne dai suna hakan sai da gas inda bai kamata ba, kamar shago ne aka hada wajen koyi na sayar da gas, kuma akwai kamar gidaje ne ke wajen residential ne. To abun ko iska ne ko zafin rana ne ko ya abun wajen ya kama wuta gaba daya. to mutanen da aka suka samu raunuka an kawo su wani asibiti na General na sabon tasha, in kuma raunukan da ya samu ba da yawa ba aka discharge nashi.
An ce wasu da yawa sun rasu.
Ba ma iya fadin mutane nawa ne, tunda yanayin kawakin ma an kwakwaso su ya kara tadawa. Ba ka ga tantance wannan wayewaye aka yi wannan ba ka hada su kuya a jokuna aka kai su mortuary.
Adadin
mortuary na je wajen dazin aka ce mu suna yin kamar mutane suke wajen shida ko biyar. Ba tabbataccen numban da za ci yawan.
Waɗanda ba su da lafiyan fa?
Wani ba su lafiyar su uku ne a nan janar na sabon tasha.
Mr. Idibia Gabriel ɗan yankin sabon tasha ne kuma ɗan jaridan da wannan abu ya faru yana gudun tsaye.
I saw a dilapidated body of one person to the head. We tried to take shot of those ones. The security did not allow us. Before I left that place, I was able to count up to 6 and 7 casualty figures.
Har zuwa yanzu dai rundunar 'yan sandan jihar Kaduna ba ta hada alƙaluma game da abin da ya faru da kuma adadin wanda suka riga mu gidan gaskiya ko suka jikkata ba. Kamar dai yadda mai magana da yawun rundunar 'yan sandan jihar Kaduna DSP Yakubu Sabo ya tabbatarwa da muryar Amurka. Isa Lawal Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
Wayo arewa na bani dausayi, wayo arewa ƴaƴan arewa na bani dausayi, sarbi da umaru dan zarewa waka ci zan wa ƴaƴan arewa, wayo arewa, wayo arewa, muna ji muna gani ƴan arewa za a nakar ta yankin arewa. Mallakin masu mulki sarkin da kai kayo, mutane da aljanu har mala'iku duka kai kayo, ya rabbana ka horin basira wa baci zanayo, zan fadakar da duk al'umar mu bi ma'ana mutanen arewa.
A gaida Isa Lawal Ikira da wannan rahoton. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba da Ibrahim Ka Almasi Garba ke shirya muku jawabi daga dattawa.
Assalamu alaikum masu saurare, barkamu da shigowa sabuwar shekara da kuma saki saduwa da ku a shirinmu na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba, ga gogon naku Eli Kaya da yadda ta kaya fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa.
Shugaba Bariyana na ta kudirin yaki da cin hanci a sakon sabuwar shekara da nuna san ba zai nemi tazarce karo na uku ba.
Mutane ba wawaye bane, sun lura sun ga ana rike amana. Shi yasa idan aka zo aka ce za a yi wani abu sun yadda su hakura su ce bari mu gani. Ga alama haiyo ba alanan zai tsaye aiki.
Kakakin hukumar jami'o'in Najeriya NUC Ibrahim Yakasai ya yi bayani masu ƙarya cewa sun kai matsayin farfesa 100 a jami'o'in.
Yo jami'a in jami'a mun kama jami'a ta ce maka farfesa kai farfesa bane ai zamu hura ta.
EFCC ta tsare Shehu Sani da tuhumar karbar dala 20,000 don kamun kafa wajen shugaban hukumar. Sani dai ya saba azama yaki da cin hanci.
Wannan kwamiti don taimaka ma 'yan gudun hijira an yi almabazarinci na fiye da naira biliyan 8 suka dinga ba kansu da 'yan uwansu da mutanen da suke hulɗa da su.
Najeriya na nazarin yiwuwar aiki da takardar kuɗin ECO ta ƙungiyar Raya Tattalin Arzikin Afirka ta Yamma. Nasura da Maili Kaya, muryar Amurka daga Abuja.
To kamar yadda aka sani dai mun yi bankwana da shekarar 2019 kuma har mun tsoma kafa a shekarar 2020. Saboda haka a maimakon ku ji jawabai daga dattawa kamar yadda aka saba, yau za a ji bitar jawaban da aka ji ne a shekarar 2019 da muka yi bankwana da ita.
Suna na Professor Dauda Isha, ni professor ne na fannin aikin gona ko kuma noma, ya karanci noma inda na yi digiri guda uku a jami'ar Ahmadu Bello da ke Kwamar Zaria a ɓangaren aikin noma, kuma ni haifaffen jihar Kaduna ne ƙaramar hukumar Ikara a arewacin Najeriya. A yanzu ina koyarwa ne a jami'ar Ahmadu Bello da ke Kwamar Zaria a ɓangaren aikin noma da kiwo. Kuma abin da nake so in faɗa a nan ga musamman jama'armu na arewacin Najeriya kan mahimmancin zaman lafiya shi ne, idan akwai zaman lafiya a arewacin Najeriya nan, za mu ga cewa mun kan mu jin daɗinmu da walwala zai ci gaba ko kuma zai dawwama musamman a harkokinmu na yau da kullum.
To assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wato batun maganar zaman lafiya musamman a duniyar arewa da kuma Najeriya baki daya wajibi ne a gare mu kuma tsammanin mutane masu hankali masu tunani waɗanda Allah subhanahu wataala ya yi musu albarkar zama a Najeriya, ya kamata su shiga tattaunawa mun yi mun so. Wato muna fama da matsalolin da dama kamar da kowanne mu ya sani. Yanzu akwai matsalan Boko Haram, akwai matsalan makiyaya da manoma, akwai matsalan yan ta'adda masu farar ma jama'a wato a gidajensu su sake su tafi da su, akwai yan ta'adda masu sake jama'a kuma kan cikin da sauransu, sannan ga rikicin kabilanci daban-daban da na addini. Babban matsala ma shi ne ana samun matsala ma na shugabanni wanda yake yan siyasa waɗanda su ba su ma san alƙiblar da ake ciki ba yanzu. To wannan matsalolin matsala ce wadda yake idan ba a sanya da ni da kai da ko mun zo nan mun nutsu mu jagorancin wannan aikin da muke don a samu wannan, wallahi ina mana tsoro nan gaba yadda kasar mu za ta kasance. Wajibi ne gare mu mu san cewa wato Allah sanar da kan kowanne daga cikin mu.
Ina yi muku sallama a cikin sunan Yesu Almasihu. Ni ne Rabban Murtala Masu Dangora, mataimakin shugaban ƙungiyar Kiristoci ta ƙasa tarihin jihar Kano. Allah a cikin hikimarsa ya sanya mu kasance a ƙasa ɗaya duk da bambance-bambance na harshe, kabila, jinsi, al'ada da addini da ke tsakaninmu. Haka Allah yake son ganinmu. Muna karanta yadda Allah ya rarraba harsuna ‘yan Adam a littafin fara sura 11 aya 7 zuwa aya 9. Da Allah ya zo mu kasance da harshe ɗaya, al’ada ɗaya, addini ɗaya ko imani ɗaya da haka muke. Amma a cikin hikimarsa ya bar mu cikin waɗannan bambance-bambance. Muddin muna so mu ci riba zama tare, dole ne mu darjanta juna, mu riƙa fatan alheri ga juna, mu riƙa faɗa alheri ga juna, mu riƙa ganin kimar juna, mu daina ƙyama ƙwarta juna. Babu wata riba da rigima, rikici, faɗa, tozata juna ko kashe-kashen juna zai kawo mana sai dai da na sani. Yesu Almasihu ya yi zaman lafiya da kowa, kuma ya koyar da zaman lafiya da ƙaunar juna tsakanin mu mabiyansa da sauran mutane. A littafin Romawa sura 12 aya 14 zuwa 17 Ubangiji ya ce, ku sawa masu tsananta muku albarka, ku sa musu albarka kada ku la'ance su, ku taya masu farin ciki farin ciki, masu kuka kuwa ku taya su kuka, ku yi zaman lafiya da juna, kada ku nuna alfarma sai dai ku miƙa kanku ga aikata ayyukan tawali'u, kada ku aza ku kanku ko masu hikima ne, kada ku rama mugunta kowa da mugunta, ku yi ta lura al'amuranku zama daidai a gaban kowa. Ya ku ƙaunar juna, kada ku yi ramuwa sai dai ku bar wa fushin kanku a rubuce ta cewa ramuwa ta wace ni zan saka in ji Ubangiji. Har ma in maƙiyinka yana jin yunwa ka ci da shi, in yana jin ƙin ruwa ka sha da shi. ‘Yan uwana masu bin Yesu Almasihu da sauran mutane jama'ar wannan ƙasa musamman arewacin Najeriya, ina muka samu koyarwar tashin hankali, ina muka samu koyarwar rashin haƙuri da rashin gafartawa? Yesu Almasihu ya ce a cikin littafin Matta sura 5 aya 39, ina gaya muku kada ku ji a cuce ku, amma in wani ya mare ta a wannan kurci ka jiya masa ɗayan kuma. Bugu da ƙari, a littafin Ibraniya sura 12 Ubangiji ya ce ku himmatu da zaman lafiya da kowa, ku zama a tsarkake in banda kuwa ba wani wanda zai ga Ubangiji.
Uzbillahi min sha'ani bismillahir rahmanir rahim zamu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Halin da muke ciki a arewacin Najeriya abin ya wuce misali, domin da akan ce akan yi bacci da ido ɗaya ne, to gaskiya yanzu ba ma ido ɗayan ake bacci da shi, da ido biyu ake bacci, domin ba mu da aminci a ko a gida ko a hanya ko a office ko a gona ana cikin wani yanayi. Hasali abin da ya jihar Zamfara, yankin Katsina da zuwa su Adamawa zuwa su Maiduguri, Yobe da sauran wajen manya-manyan garuruwa na shiyan arewa, babu aminci da yanki wasu yankuna na jihar Kaduna sakamakon waɗannan mutane da suke har-hare wanda ake faɗin Fulani. To ni kuma sai in ɗan ƙalubalanta, ba duk da za a ce Fulani amma ba dukansu ba, to lalle-lalle kan inda mahukunta za a ji shawara harkan tsaro fa ya lalace, kuma tun daga lokacin da harkan tsaro ya lalace aka ce harkan tsaro ko ba takadda ne da ba kwarewa ba. A da a harkan tsaro lalle kwarewa ne, domin in kun lura a da lokacin da muke da ƴan doka ai ba boko suka yi ba, amma suna da basira game da harkan tsaro, su suke zaune da mutane a cikin al'umma. Kuma sai in ga kaman su ƴan siyasun arewa tamkar ba su damu da halin da muke ciki ba.
Sunana Agwamizire Reverend Dr. Isaac Gazi Wakili. Babban abin da nake so zan dauki wannan zarafi ne gargaji domin da zaman lafiya tsakanin mu yare da abinai da muna wannan karkashin wannan state da na Najeriya gaba daya. Na gani cewa mun manta da inda muka fito, gama Allah ya yi mu ya aje mu a wannan kasa fanni daban-daban, yare daban-daban, addinai daban-daban. Allah ya ce ya yi mutum a kamaninsa, bai bambanta wannan biron, wannan bayare, wannan Fulani, wannan Bahaushe, ko wannan Angas, ko wannan kaza ba, dukkanmu a kamaninsa. Addini kuma sun rai ne, yare yaren da Allah ya mana sun Allah ne.
Salamu alaikum masu sauraro mu a wannan lokaci. Sunana Alhaji Garba Suleiman, madakin Samanaka a nan masarautar Samanaka a ƙarƙashin Lera Local Government. Wannan kira ne nake yi da murya mai nauyi akan al'amura da ke faruwa a ƙasanmu Najeriya, musamman ma mu a arewacin Najeriya. Irin wannan abubuwa da ke faruwa na kashe-kashe, sace-sace ya yi yawa. Ya kamata mu 'yan arewa da Kirista da Musulmi da Bafulatani da duk wani kabilan da ke arewa mu zauna mai karatun tanatsu, tun ma ba ga matasa ba.
Wana 'yan Najeriya, musamman al'ummarmu na arewacin Najeriya, Allah ya kawo mu wani yanayi na lokacin siyasa, kuma a matsayinmu na shugabannin addinai dole ne mu yi tsokaci, mu yi huduba domin mu ga yadda ƙasar nan za ta zama ɗaya, za a tafi komi tare ba tare da an sami wani matsala ba. Ƙalubale da na gani yake faruwa a cikin wannan ƙasa tamu na Najeriya bai yi mani daɗi ba ko kaɗan, kuma ya zama mani dole a matsayina na shugaban addini in yi tsokaci in ji hankalin 'yan siyasarmu waɗanda suke cikin harkar siyasa a ƙasarmu ta Najeriya. The Voice of America.
jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa. Muna son mutane mu fahimci juna. Bari mu baku misali, yanzu nan a nan waɗansu watanni nan Fulani ne fa masu tallar nono, Fulani masu tallar nono kinnafa Fulani suka ce su tashi. To kaga maganan a ce wai Fulani suke kinnafa ana tsanar Fulani, ba dukkan ba Fulani ne mai kinnafa. Ba kowanne ba ne, akwai na ƙwarai akwai mu kuma kowace al'umma ana samun haka nan. Babu al'ummar da zaka duba a cikinta baka samu mutumin kirki ba, al'ummar da zaka duba a cikin ka samu mutumin banza ba. To ba za ka yi ka mutane ta ɗan kaɗanya ba, ka ce duk al'umma mutanen banza ne. To kai in kaya kana baka zo mai adalci ba, adalci shi ne ka aje magana inda take.
To nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya, a madadin wanda ya haɗa mana sautin Salamon Abu da kuma injiniyanmu na wannan lokacin. Ni Ibrahim Kalamasi Garba ke cewa sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.
Imani ga Allah da ya halice ni cewa kudade sun bata in ma ba su fi wannan da ake magana ba.
To an samu zalunci ko gazawa sai mu zo musu ido?
Ba zai yiwu ba.
Saboda yanzu mutanen mu in an yi wani abu kadan za a je a fada marugaji a ita kashe su a banza, ko kuma a ce kashe kashe kuma ya tashi tsakanin mu da wasu mutane.
Idan muka fitar zanga-zanga ba mai jin daɗi ba, don haka mu ne.
Masu raro ku kasance da sashen Hausa na muryar Amurka a kowace ranar Litinin da misalin karfe 6 na safe a gwan Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, ko kuma karfe 5 na safe a gwan Ghana. Domin sauraron shirin Ciki da Gaskiya da masu iya magana kan ce wuka ba ta koda shi. Shirin da ke bin sawun batutuwa da suka haɗa da rashin gaskiya, satar dukiyar gwamnati ko danna haƙƙin mutane. Za a iya sauraron maimaicin shirin Ciki da Gaskiya a duk ranar Talata da misalin karfe 8 na hantsi. Ga masu sauraron shirye-shiryen murya Amurka da ke a jamhuriyar Nijar, za su iya kama mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai.
To jama'a, kafin mu karkare shirin namu ga takaitattun labarai.
To a takaice, kasar Chad ta kawo ƙarshen aikin sojojinta na yaƙi da ƙungiyar Boko Haram a Najeriya, da wato wanda ya kwashe watanni ana yi kuma ta janye sojojinta 1,200 daga kan iyakokin ƙasar. A yau Asabar mai magana da yawan sojojin ƙasar ya faɗa a kamfanin dillancin labaru na AFP. Sojojinmu ne da suka je domin taimakawa Najeriya watanni da suka gabata suke dawowa gida sun kammala aikinsu, a cewar Kanal Azim Barnoda ya faɗa wa APC. Ya ci gaba da cewa yanzu haka babu sauran sojojinmu da suka rage a Najeriya. Dubban mutane ne suka hau kan titina a birnin Bagadaza a yau Asabar domin nuna juyayinsu kan mutuwar babban kwamandan sojojin Iran da shugabannin sojojin Iraki waɗanda suka rasa rayukansu a hadin sama da Amurka ta kai, wanda ya haddasa zaman ɗarɗar a yankin gabas ta tsakiya mai fama da tashin hankali. Firayim Ministan Iraki Abdul Abdul Mahdi ya shiga jerin masu juyayin lokacin da ake tafiya kai gawarwakin, yawancin suna tafiya suna tafaɗin mutuwa ga Amurka, suna kuma cewa Amurka babbar shaidaniya ce. Yau Asabar kasar Kenya ta ce ta fara feshin maganin kwari a kananan hukumomi uku da ke arewacin kasar domin tunkara mamayar fari da yanzu haka suka fara illa kayan amfanin gona a makwabtan kasashen Somalia da Habasha.
To masu sauraro baki daya, a nan ne za mu dasa aya, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin, da misali karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, wato karfe 5 na safe kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin Sarfilu Hashim Gumel da ya taya ni gabatarwa, da Hailu Haile da ya bada umarni, sai injiniyanmu da ya daidaita mana sauti Carl Sterling, da ma sauran abokan aiki da suka bada gudunmuwa a cikin wannan shirin. Amina Buhari Auna ke cewa a kwana lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.